Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a duk fadin duniya a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirin mu na hantsi muka sake dawowa tare nake kuma da sahabo Imam Aliyu. An kiyasta cewa akalla yara 34 ne a jihar Adamawa suke fama da ciwon kwajaja wacce aka fi sani da tamowa. Commissioner Lafiya ta jihar ta shawarci mata.
Shawaran da zan ba mata shine muna so su san cewa shayarwa da yaran su shine zai sa yaran kwakwalwan su daidai.
Akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya sai sharhin jaridun Arewacin Najeriya da ma sakonnin da kuke barar mana ta waya. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. Manyan tashoshin talabijin na Amurka sun ayyana cewa Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da kirseka da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Madam Hillary Clinton a zaben fidda guri na masu takarar shugabancin Amurka da aka yi Talata a jihar West Virginia. Sanders ya samu karin wakilai 13, duk da haka ba shi da wata hanyar wuce gaban Hillary Clinton wacce take can gaba nesa ba kusa ba a yawan wakilai. A farkon shekarar nan ne Madam Clinton ta fusatar da jihar West Virginia lokacin da tace za ta rufe masana'antar tonon gawayin coal a yankin. Makon jiya Madam Clinton ta nemi gafara daga masu zabe a jihar, tana cewa ina so ku sani cewa zan iya karfi na in taimaka waɗanda rashin cinikin coal ya shafa. Ba bangaren jihar Republican ba ta sake zane ba mutumin da ake jin zai zama dan takarar jam'iyyar Donald Trump ne ya lashe zaben na West Virginia da kuma jihar Nebraska. Tuni ma da aka ce Trump ya maida hankali wajen zaben mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasa.
Shugaba Barack Obama na nan Amurka yana shirin kai ziyara a birnin Hiroshima na kasar Japan ranar 27 ga watan nan, matakin da zai zama shine shugaban Amurka na farko da ke kan kujerar mulki da zai ziyarci birnin, inda jiragen yakin Amurka suke a zamanin yakin duniya na biyu suka yi amfani da makaman nukiliya a cikin shekaru 70 da suka wuce. Babu shugaban Amurka da ya kai ziyara birnin Hiroshima da Nagasaki, birnin na biyu da Amurka ta yi amfani da wannan makami kwanaki 3 bayan da ta kai hari da makaman kare dangi kan birnin Hiroshima. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce Mr. Obama zai ziyarci Hiroshima tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe bayan ya kammala ziyarar da zai kai kasar Vietnam daga ranar 21 zuwa 28 ga watan Mayu. Wani mai baiwa shugaban Amurka shawara na musamman akan harkar tsaro Ben Rhodes ya ce ko kusa shugaba Barack Obama ba zai nemi afuwa saboda matakin da Amurka ta dauka a lokacin yakin duniyar na biyu ba.
A bangare da hukumomin kasar sun aiwatar da hukuncin kisa kan shugaban wata jam'iyyar siyasa mai ra'ayin Islama a kasar saboda laifuffuka da ya tafka lokacin da kasar ta yi yakin neman yancin kai daga kasar Pakistan a shekara ta 1971. Ministan harkokin cikin gidan kasar Asaduzzaman Khan ya ce an rataye Mutir Rahman Nizami dan shekaru 73 da haihuwa da sanyin safiyar yau Laraban na babban gidan fursun da ke daka babban birnin kasar. Wata kotu ta musamman da aka kafa domin ta binciki laifuffuka da aka tafka zamanin yakin da kasar ta yi na tsawon watanni 9 shekaru 40 da suka wuce ne ta same shi da laifi. Hukumomin kasar suka ce sojojin Pakistan tare da taimakon yan korensu da ke kasar sun kashe mutane miliyan 3 lokacin yakin, suka yi wa mata 1000 mai tan fade, suka kuma tilasta mutane miliyan 10 gudu daga yankin a gabashin kasar Pakistan wadda daga bisani aka sake wa suna zuwa Bangladesh bayan da yankin ya samu independence. An tsaurara matakan tsaro a duk fadin kasar a zaman shirin zanga a zaman shirin zaton za a yi zanga zanga da aka gudanar shigen su ba da aka zartar da irin waɗannan hukunce a baya.
Labaran duniyar suna zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wakilan majalisar dokokin Amurka waɗanda suke nazarin irin barazanar ta'addanci a Afirka jiya Talata sun bayyana damuwa cewa Amurka tana kauda kai kan keta ƴancin bil'adama da rashin adalci da shugabanni a yankin suke yi muddin dai suna bada tallafi a yaƙi da ta'addanci. Muƙaddashiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka Linda Thomas Greenfield ta faɗawa kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dattijai cewa ƙasashe da suke nahiyar Afirka akwai sassa da suka nuna gazawa kuma tilas ne a fuskanci wannan matsala. Greenfield ta gaya wa wakilan kwamitin cewa kungiyoyin ƴan ta'adda suna samun magoya baya ta wajen kwadaita musu kuɗi domin raddi da irin wannan mataki. Ta ce tilas ne gwamnatoci su yi amfani da dukkanin wata dama da suke da ita wajen samar da ilimi da koya musu sana'o'i. Amma Senator Ben Cardin ya bayyana damuwar cewa hukumomi a Washington suna kyale gwamnatoci da suke keta ƴancin bil'adama da rashin adalci muddin dai suna da amfani wajen yaƙi da ta'addanci. Ƙasashen Ethiopia da Somalia da Chadi da Kenya da Nigeria duk sun sami ambato kan wannan zargi. Sakatariya Greenfield ta ce duk da irin wannan yanayi gwamnatin Amurka tana turda Allah wadai da irin waɗannan matakai. Mun kawo muku labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. An kiyasta cewa akalla yara 34,000 ne a jihar Adamawa suke fama da cutar ƙurbibi wacce aka fi sani da tamowa. Ga rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Bincike ya nuna cewa yara sama da 34,000 ne a jihar Adamawa ke fama da ciwon tamowa sabili da ba a shayar da su nonon uwa zalla ba har na tsawon watanni 6, da hakan ke sa ana samun ƙarin adadin yaran da ka iya kamuwa da ciwon tamowa a jihar. Kuma don haka ne ma asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Adamawa an shirya wani gangami na faɗakar da iyaye muhimmancin shayar da nonon uwa. Kwamishiniyar kiwon lafiya a jihar Dr. Fatima Atiku Abubakar ta ma shawarci mata ne da suke shayar da jariransu nonon uwa har na tsawon watanni 6. Domin a cewar ta nonon uwa na makon shine da sinadaran da jarirai ke bukata don girma.
Shawaran da zan ba mata shine muna so su san cewa shayarwa da yaransu shine zai sa yaran girman kwakwalwansu daidai, kuma yaran su tashi da hankalinsu in suka je makaranta su fahimci abin da ake koyar musu a makaranta. So shawaran da zan ba mata kenan.
To ko me zaki ce ganin cewa wasu matan ma ba sa da kuzarin shayar da jariransu nonon uwa? Kuma wane faɗakarwa kuke yi game da abubuwan da ya kamata a yi? Haila yau daga kwamishinar kiwon lafiyan.
Eh dama ba ka san aiki da mutane, aka san mutane Adamawa da shine noma. Ko mutum bai da shi kam zai noma kam za a iya yi. Kuma abinda za a koya musu akan cewa to irin abincin da za su noma don you know su samu su ci su samu karfi su ba su shayar da yaransu. Ku ne za ku taimake mu. A dinga gaya ma mata akan cewa yana da kyau su shayar da yayansu. Canza rayuwar mutane kasu kuma kun san yana da wuya kuma zai dauki lokaci. Amma dai in kuma ƴan media kuka ci gaba mana da you know fahimtar da mutane akan cewa you know yana da kyau su shayar da yaransu irin wayannan abubuwa zai rabu.
Ita ma wata jami'a daga asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF wanda ofishinta ke Bauchi da kuma wata jami'ar kiwon lafiya a jihar Adamawa Malama Hawwa, dukkaninsu sun yi karin haske ne kan hanyoyin da mata za su ke bi domin shayar da jarirai da kuma irin abincin da iyaye ke bukata yayin shayarwa.
Sunana mai Philomena Irene, ina aiki da UNICEF a Bauchi. Muna yi partnership kokari da gwamnati Adamawa akan ciwo tamuwa. Tamuwa yana damu yara, so muna so maza da mata da hakimi da imam da alfana mu su gaya mata ya ba yara nono, kar ka ba yara ruwa su sha nono kede yayi da za su wata 6.
Adamawa state government da UNICEF suna kokari idan suka zo bayan suka zo kamar wannan abu muna gwada da shi. Kun ganin in ya tsaya a nan ja to za mu sa yaro a program akan cewa nashi din yayi, akwai abubuwan da ya kamata a bashi kafin ya zo kuma yana ci gaba da na cikin gida. Saboda yanzu kamar Northern Adamawa shekara biyu yanzu mata da maza ba su samu lokacin noma ba, saboda haka akwai yunwa a ta gefe nan, sanan kuma gaba da idan dama kowa yana samu abincin da yana ci daidai gidan shi, yanzu ya zama in mutane biyar ne yanzu ya zama mutane goma, so dole a kota ina Adama muna da wannan da.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wake na yin tsada, gero na yin tsada, shinkafa na yin tsada.
To Allah ya kare mu da lafiya, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar kamar yadda aka saba. To haka yake, Allah ya ji kan margayi Dr. Mamman Shata Katsina, ana tare da sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington. Ga maimaitin shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A shirin mu da ya gabata mun je da wani sanannen dan damfara da muka shaji a wannan fili, wanda ke kiran kansa Aljani ko kuma sarkin aljannu, ya rikide ya koma rauhani, ya kira wani mai sauraron mu a Katsina, Sani Shaga, kofar saura, yace za su nada shi halifar su ne tsakanin bil'adama. To a lokacin da wannan lamarin ya faru, Sani Shaga ya fara nadar dukkan maganganun su da wannan dan damfara a waya, ya kuma kira wannan fili na Ciki da Gaskiya ya fada mana abin da ke wakana. Mun bashi shawarar da ya ci gaba da nada domin mu ji ko akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan munafukan suka fito da su na cutar jama'a domin mu sanar da duniya. An dai ji shi yana fadin cewa shi ba aljani bane, rauhani ne, domin aljanu ma cuta ne, su kuma rauhanai salihai ne. Daya daga cikin abubuwan da aka sani game da waɗannan ƴan damfara shine sukan yi ta jan ayoyi su nuna kamar da gaske su mutanen ƙwarai ne, domin mutum ya sake jiki da su, su cuce shi, babban makamin su kenan. Yau za mu je da za a mai da Sani Shaga halifa da kuma abubuwan da zai yi, waɗanda tun asali dalilin shirya masa wannan damfara kenan.
Barka Allah barkatu.
Amin wa alaikum assalam.
Wani na gajiya.
Barka da yini.
A wannan lafiya Muhammad Sani a gidan aikataiya.
Alhamdulillah, lafiya kalau.
Ubangiji Allah ya maka albarka, Ubangiji Allah isa aka gama da duniya lafiya.
Amin amin.
Ubangiji Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya jibanci al'amarinka.
Amin.
Ina Alkur'anin nan da nake ka dauko?
Yana masallaci.
To, yanzu da za ka je sai ka dauko shi sai ka aje.
Haka ne.
Shi kusa da kai.
Haka ne.
Yawa, to sai ka aje shi.
Da yake masallacin da na kai shi.
Na'am, ba wanda ka kai ba, baka da wani a gida?
Eh. Ina da wani a gida.
To.
Ina da wani a gida.
To,
yanzu haka ma gashi nan kusa da ni kam.
To, kai alwala sai ka dauko shi sai ka kira wani.
Eh, a ina da alwalata.
To, alhamdulillah. Ka dauko shi ka rike da hannun dama.
To.
To, ka dauko shi.
To,
Muhammadu Sani ne ma ga Alkur'ani na izu sucin na ɗauka na riƙe shi da hannun dama. Wanda gardi shi ya rubuta shi babu kuskure ko da wasali ko aya guda ɗaya a ciki. Ka san Alkur'ani kalamun Allah ne, zancen Allah ne, Allah ne ke cewa la yamassahu illa al-mutahharina tanzilun min rabbil alamin.
Wannan gaskiya ne.
Babu mai ɗaukan Alkur'ani sai mai tsarki, ko ba haka ba?
Wannan gaskiya ne.
Ina so ka zama halifa na a doron wannan duniya, ni zan taimake ka tsakanina da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, har in na cuce ka ko na ha'ince ka, Ubangiji Allah ya sa wannan Alkur'ani ya zama mana shaida tun daga nan gidan duniya zuwa lahira. Kuma ka ce ni Muhammadu Sani.
To, ni Muhammadu Sani.
Zan rike amana zan rike alƙawari. Zan rike sirrina a tare da ni, kuma ba zan cutar da kowa ba a doron duniyan nan.
Zan rike sirrina da alƙawari, ba zan cutar da kowa ba a doron duniyan nan.
Kaga manzon Allah ne ke cewa an ka tabbasruhu mallaka amruhu. Duk wanda ya rike sirrinsa zai iya riƙe al'amarinsa.
Wannan gaskiya ne.
Wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahari, cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah shi yi maka, ba mu muka yi maka ba.
Wannan gaskiya ne.
Babu abin da na isa in maka wanda Allah zai maka shi ba.
Wannan gaskiya ne.
Saboda haka Muhammadu Sani, Allah ya maka albarka, Allah ya sa ka gama da duniya lafiya, Allah ya sa ka gama da iyayenka lafiya.
Amin, amin.
Allah kuma ya shirya maka zuri'arka, shiri na idi na sirat al-mustaqim, shiri na kan hanya madaidaiciya.
Amin, amin.
To, Muhammadu Sani, in Allah ya kai mu zuwa gobe cikin sirrin kumfari kun, za mu halarci zuwa can. Wannan ƙasa da kake zuwa, ƙasar jamhuriyar Nijar, wannan gari babba na Cota, akwai babban masallaci da za mu je, inda za mu gabatar maka da addu'o'i a can da karatun Alƙur'ani mai tsarki.
Amin, wa alaikum salam.
Muhammadu Sani, ina kwana, ina kake?
Lafiya kalau, an tashi lafiya.
Lafiya kalau, Muhammadu Sani.
Masha Allah, ya gida.
Ya gida.
A lafiya kalau.
Ya yara.
Alhamdulillah, lafiya kalau.
Ubangiji Allah ya albarkaci zuri'arka, Allah ya kare ka daga sharrin makiya.
Amin, amin.
Sauka ce ta Alkur'ani, za mu yi maka adadin kusurwar duniya gabas da yamma, kudu da arewa.
Sha.
Cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala.
Sha.
Kuma akwai darduma wacce za mu gabatar maka ita, wannan darduma lokacin Annabi Sulaiman ɗan Dauda take.
Sha.
Mu wannan darduma da za mu gabatar maka ita domin mai, domin za ka zama halifan mu a duniyar ƙasa. Saboda mai za ka iya aikata aikin alkhairi, ka ga Allah ya gafarta mana ranar gobe kiyama, ka ga ta dalilin aikin alkhairin da za ka aikata mun shiga aljanna fiddausin nuzula.
Wannan gaskiya ne.
Don Allah ya tabbatar maka da wannan darduma, za ka yi murna, za ka yi farin ciki a rayuwarka a doron duniya.
Masha Allah.
Saboda ita wannan darduma na farko, za ka iya zaunawa a kanta, kuma ka ga darduman nan duk inda kake so ka je a doron duniya, an kana so ka yi sallah a ƙasar Saudiya kowace rana ko kuma kowace juma'a, idan ka hafta karfe, idan ka kai addu'a, to za ka gabata a wannan ƙasa.
Wannan gaskiya ne.
Muhammadu Sani, ka riƙe sirrinka a tare da kai.
Masha Allah.
Ba a magana da mu Muhammadu Sani, a je ana gaya wa da aboki ko wata kamfanin da shi da su.
Wannan gaskiya ne.
Ba
kanin ko saboda manzon Allah ne ya ce maka ka suruhu mallaka amruhu wanda yake sarrafa da iyaka al'amarin sa wannan baiwa ce da daukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wa hayyul qahhar
amin lillahi
cikin sirrin annabi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi yi maka
Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi
amin amin
wannan saukar da muna so za a yanka
ta
za a sadaukar da wannan nama
ta
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me ya hada lokacin kafin ya wafati idan babbar sallah ta zo da me ya hada
rago kenan
to za a samu rago kamar nan nawa kace kani za a iya samu
ai ba yadda ba a samu shi eh to kaga za a iya samu kamar na 30,000
na'am
eh
to Allah ya maka albarka
amin amin
to muna so ne za a gabatar da wannan yanka annan kwatarkwashi
kwatarkwashi
kasar Zamfara
to
wannan akwai wani dutse na kwatarkwashi muna so za a gabatar da wannan yanka annan za a raba naman kashi 100 adadin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala
to masha Allah
za a sadaukar da shi kuma za mu yi addu'o'i da wannan kuzo
to
kuma za mu yi watar da addu'o'i za mu karanta suratul yasin 99 da suratul kahfi 99 da suratul al-imran 99 da suratul tabara 99 da iza waqa 99 da ar-rahman 99 yanzu 30 za a iya samu domin za mu gabatar da wannan yankan ne anan
za su samu
yanzu Muhammad Sanu wannan lokaci kake ganin za a iya samu 30 din sai ga maka hanyar da za ka mafi sauki za ka tura sako a wannan na'ura da za mu samu ai ka dan autar ya gabatar mana da wannan hadaya
to
hanya mafi sauki za ka iya siyan wannan kati na MTN
katin MTN
akwai manya 1,500
ta
guda 10,015 kenan ko guda 20,030
ta
idan ka siya sai ka karanta izaja a kafa uku
ta
sai ka bismillah sai ka kankaro wannan kati sai ka fara tura guda 10
ta
sai ka aje su a tare da kai sai ka ƙara tura guda 10 sai ka aje su a tare da kai
ta
idan muka samu aka gabatar
ta
wannan rago shi za mu ba wa naira ɗaya ba zai cire ba a cikin wannan kati da za ka tura
ta
sai mu gabatar da wannan hadaya idan muka gabatar da wannan hadaya sai mu tuntube ka bayan an kammala sai ayi addu'a
ta
to komai dai na tafiya yadda ya kamata a kunnan wannan dan damfara yana jin abin da yake son ji tare da jaddadawa wanda yake son ya damfara din muhimmancin sirri wato yin komai a cikin sirri kada ya kuskura wani ya ji labari to amma kash bai san cewa shine ake damfara din ba a shirin mu na gaba da mu ji yadda reshe ya juye da mujiya a huta lafiya
to da fatan Ibrahim ba za ka bi su dutsen kwatarkwashi ba to ga kuma halin da jaridan arewacin Najeriya suka bayyana
da jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako jaridar dai ta yi babban labarin ta ne da ke nuna cewa hukumar yaƙi da almundahana da dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau domin yi masa tambayoyi akan wasu kuɗaɗe naira miliyan 950 na yaƙin neman zaben Goodluck Jonathan a zaben da ya gabata na shekara ta 2015 a can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun yi kwantan bauna har sun hallaka wasu 'yan sanda guda hudu a can jihar Rivers jaridar Leadership ta yi babban labarin ta ne da ke nuna cewa attajirin nan na Afirka Alhaji Aliku Dangote ya kai gudunmuwar naira miliyan 2,000 ga 'yan gudun hijirar Boko Haram a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. A bangare guda kuma jaridar ta leadership ta ambatu mai martaba sarkin Ilori Alhaji Ibrahim Sulugambari yana nuna alhini tare da jajantawa waɗanda hadarin jirgin ƙasa ya rutsa da su a garin Jaba tare da yin kira da abinciki dalilin hadarin. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda yake cewa zai yi maganin masu fafutukar ganin an samar da kasar Biafra. Haka zalika jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke cewa gwamnatin Najeriya ta amince da yin afuwa ga wasu 'yan kungiyar Boko Haram su 800 da suka miƙa wuya. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya Alhaji Muhammad Sani Sidi ya ce a yanzu haka mutanen suna samun horon wayar da kai a ƙarƙashin rundunar sojin Najeriya. Jaridar People's Daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaran ta ne da ke nuna cewa uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari da gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidan sun nuna goyon bayan da a ƙirƙiro ma'aikata ta musamman domin kula da yankin arewa maso gabashin Najeriya da ya sha fama da tashin hankalin Boko Haram. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da wani labarin ta mai nuna yadda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wasu ƙauyuka uku da ke ƙaramar hukumar Gasol da ke can cikin jihar Taraba har ma suka kashe mutane 6. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaishe ka Mustapha, ga kuma kaɗan daga ra'ayoyinku da kuke bari ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana mun ji Muhammad daga Shira local government of Osun State Nigeria. Amma ni ba kula da ni ne kuma ba su yi ba. Dan haka murya Amurka ina kira a gare ku dan Allah shawara zan ba ku. Kamar wakilan ku na jihohi ba ma da lambobin su, dan Allah in zai yi sai ku saka lambobin su a shafin ku na internet domin idan wasu abubuwa suka faru ba ma samun inda za mu sanar da ku saboda ba ma da lambobin wakilan ku na jihohi. Bayan haka kuma ina so ku san min sakona ga shugaban Muhammadu Buhari saboda saka hannun da ya yi a kasafin kudin da ya gudana na ran shekara ta 2016. Ina roƙon Allah ya taya shi mulki, Allah ya taimake sa, Allah ya tsaya ya tsaya.
Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. To Allah DOA Hausa, ina buƙata a isan min da wanka sako ga ƴan uwana ƴan Najeriya. Ƴan uwana ƴan Najeriya, ina muku barkan mu da arziki na dangane da mai girma shugaban ƙasa ya sa hannu ga kasafin kuɗin shekarar bana 2000 shekara ta 2016. Da fatar ina taya murna gare mu 'yan arewa da 'yan kudu na dangane da wagga kwangaba kwangaya da Allah gwada mana an kai ƙarshenta. Da fatar wanga budget Allah ya sa shi umarnin Najeriya, shi umarnin 'yan Najeriya, shi taimaka muna, shi taimaka ma ƙasanmu, shi sa mu ce goma da Allah ya sa an kai haka, kuma su ƙara ba mu mutane nagari masu hakan gaskiya da adalci kamar irin shugaban ƙasa da ire-irensu. Allah ka taimake majalisar dattawa da tawakkalai da ofishin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Na gode VOA Hausa.
To da fatan za ku ci gaba da barmana ra'ayoyin naku. Yanzu bari mu rufe shirin da labarai amma a takaice.
Wakilan Majalisar Dokokin Amurka waɗanda suke nazarin irin barazanar ta'addanci a Afirka jiya Talata sun bayyana damuwa cewa Amurka tana kau da kai kan keta ƴancin bil'adam da rashin adalci da shugabanni a yankin suke yi, muddin dai waɗannan shugabanni ko ƙasashen suna ba da tallafi a yaƙi da ta'addanci. A bangaren da hukumomin ƙasar sun aiwatar da hukuncin kisa kan shugaban wata jam'iyyar siyasa mai ra'ayin Islama a ƙasar saboda laifuffuka da ya tafka lokacin da ƙasar ta yi yaƙin neman 'yancin kai daga ƙasar Pakistan a shekara ta 1971. Shugaban Amurka Barack Obama yana shirin zai kai ziyara a birnin Hiroshima na ƙasar Japan ranar 27 ga watan nan, mataki da zai sa ya zama shugaban Amurka na farko da ke kan kujerar mulki da zai ziyarci birnin inda jiragen yaƙin Amurka a zamanin yaƙin duniya na biyu suka yi amfani da makaman nukiliya. A cikin shekaru 70 da suka wuce babu shugaban Amurka da ya kai ziyara a birnin Hiroshima daga Nagasaki, birni na biyu da Amurkan ta yi amfani da wannan makami.
To an gaishe ka, anan kuma shirin hantsi ya kammala. kammala sai an zuma da la'asar in Allah ya yarda za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin shi Sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai Cibahiro Dodo ne da ya bada umarni. Sai injiniyan mu Neo Zubair, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.